أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To dukkan yabo na kwarai da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugaban halitta Annabi Rahama Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da alayen gidansa tsarkaka, bayan wannan yan uwa musulmi. Kamar yadda kowa ya sani, yau din nan muna ranar Juma'a ne, 10 ga watan Al-Muharram a shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Kuma a yau muna shekara 1385, daidai rana ta yau din nan aka kashe jikan Annabi sallallahu alaihi wasallama, Husain ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Kuma wannan rana tana daga cikin ranaku masu babban mamaki, yadda malamai suka yi ta bayanai game da wannan rana, bai kamata kuma duk musulmi ya ce ya manta da ita ba. Waɗansu daga cikin musulmi suna farin ciki daidai wannan rana, waɗansu kuma suna cikin baƙin ciki. Kuma duk wanda ya farin ciki yana da hujja ta yin farin cikinsa, wanda ya baƙin ciki ma yana da hujja ta yin baƙin cikinsa. Amma wannan huduba ta mu ta wannan masallaci mai albarka za mu karanta dukka ɓangarori guda biyu. Da fatan kuma dukkan musulmi kowa zai yi adalci ga wani kowane ɓangare, kuma kowa idan aka zuba masa guda biyun zai gane cewa ga abin da ya dace da shi. Na daidai wannan yara ta Ashura, kamar yadda aka samu cikin hadisi, rana ce mai girma, ranar Ashura rana ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci al'arshi a cikinta. A wannan rana Allah ya halicci kursiyu, kuma wannan rana Allah ta'ala ya halicci lauhul mahfuz. A wannan rana Allah ta'ala ya halicci qalamul qudra, alqalami na qudra. Akwai abubuwa da yawa wanda suka faru a duniya wanda Allah ta'ala yakan tabbatar da su ne a ranar 10 ga watan Al-Muharram, ranar da ake ce mata ranar Ashura. To daga wannan zaka san ranar ta musamman ce a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, ba rana ce wanda musulmi zai shashantar da ita ko yi watsi da ita ba. Kamar yadda ranar Juma'a take da daraja a wajen musulmi, saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yawmun khuliqa fihi Adam, a ranar Juma'a aka halicci Annabi Adam. A ranar Juma'a kuma Allah ta'ala ya karɓi tubarsa. A ranar Juma'a Allah ya sako da shi duniya. A ranar Juma'a za a yi tashin alƙiyama. Kuma bayan wannan babban al'amari shi ne, Annabi ya ce akwai wata sa'a a cikin ranar Juma'a, wani ɗan lokaci ne ɗan ƙarami, duk bawan Allah da ya dace ya yi sa'a ya ambaci Allah ko ya yi addu'a a wannan sa'a, to Allah ya ɗau alƙawari zai amsa masa kuma zai biya mai buƙata. To kun ga akwai babban rana ce, kuma rana ce wanda ƙarshe za a yi tashin alƙiyama a cikinta. Kaga musulmi ya kamata ya ce ni ba rana da wata ranar Juma'a? Ranar Litinin, a wannan rana Allah ta'ala ya ba wa duniya saƙo na rahama wadda babu kamanta. A ranar Litinin aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam. A ranar Litinin manzon Allah ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. A ranar Litinin manzon Allah ya isa Madina. a ranar litinin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati ya bar duniya ya kamata a manta da ita duk wani musulmi mai hankali ba zai manta da ita to kamar yanda waɗannan radio ku suke da darajoji na musamman to haka ita ma wannan yawmul ashir min shahrillahi almuharram rana ta 10 a watan Allah almuharram ranan ashura kenan take da wata daraja ta musamman a wajen Allah tabaraka wa ta'ala babu wani mai hankali da zai inkarin wannan take da daraja sosai dan rana ce wanda take kunshe da abubuwa na farin ciki wanda take kunshe kuma da abubuwa na bakin ciki kuma rana ce wanda Allah ta'ala yake ware miyagu daga na kirki rana ce wanda Allah ta'ala yake bayanai da yawa cikin ta bari mu fara da abu na farko ranar ashura ita ce ranar 10 ga watan almuharram manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo duniya ya samu dukkan larabawa suna yin azumi ranar ashura wato suna yi ba akan hujja ba ba akan dalili ba wannan abu ne wanda ya zama halittacce a cikin al'umma cewa wata rana ce ta musamman bidlarura kowa ya sani a zamanin jahiliya ma suna girmama ta dan haka sai zamo Allah bai musu wahayi ba bai aiko musu annabi ba bai turo musu wani dan sako ba ba su karanta wani littafi ba amma larabawa suna girmama ranar 10 ga watan almuharram kuma suna azumunta har Allah ta'ala ya aiko manzon Allah ya shekara 13 a birnin Makka yana yi musu wahayi wato ya shekara 53 kenan a rayuwarsa da shekaru 13 na wa'azi da yayi ana saukar da alqur'ani Allah bai sauko da wata aya da tace ai azumin ashura ba ko bai sauko annabi bai fito na ji shi haka ya basu kuma bai hana musu ba wanda ya ga dama yakan yi amma wanda ya ga dama baya yi amma da wuya ka samu balaraban da baya azumi ranar ashura abu ne mai wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yayi har aka yi hijira aka dawo madina shekara 2 bayan hijira Allah ya saukar da ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mu'minai Allah ya wajabta muku azumi na ramadan tunda azumin ramadan ya zo a matsayin wajibi sai manzon Allah sai yace na same ku kuna azumtar ranar ashura wanda ya so daga cikin ku ya azumce shi wanda ya so daga cikin ku ya bar shi domin Allah ya baku naku azumi shine Ramadan ya wajabta muku shi daga ranar sai Ashura ta zamo sunna sai azumin Ashura ya zamo nafila mazala bai hana kowa yayi azumin Ashura ba haka shekara 1-2 a Madina shekara 3 shekara 4 shekara 5 shekara 6 shekara 7 shekara 8 wannan hukuncin haka yake tafiya to bayan shekaru 8 ruwaya abinda ta nuna ba wai ta labzanta ba nuni ta yi ta yi nuni amma da Allah ina so da Allah kowa ya yi mana adalci ni wa junanmu kuma yau ce mu kan mu kyakkyawar ya fahimta sai aka samu hadisi a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim ruwaya ta zo daga a cikin Tirmidhi da Ibn Dadari Ibn Majah da Abu Dawud sun rawaita hadisi akan Ashura amma ruwayar su ta nuna cewa Aisha radhiyallahu anha ta ce da mutane musulmi suna larabawa suna azumtan Ashura amma lokacin da manzon Allah aka saukar mai da suratu aka saukar mai da hukuncin azumi sai ya ce wanda ya so ya azumta daga cikin ku wanda ya so kuma ya bari domin Allah ya kawo muku naku shine azumin Ramadan wannan ruwayar na Aisha amma Buhari da Muslim da Nisa'i su uku sun rawaita hadisi suka ce manzon Allah ya tambayi Yahudawan Madina bayan ya zo Madina sai ya same su suna azumtan Ashura sai yake tambaye su menene yasa kuke azumtan Ashura dan me yasa kuke azumin Ashura sai suka ce wannan azumin muna yin sa ne dan yi wa Allah godiya da murna Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa dinmu nasara akan maƙiyinsa Fir'auna daidai ranan Ashura ne Allah ya halaka Fir'auna, daidai ranan Ashura ne Allah ya tsallakar da Annabi Musa. Kun ga wannan ranar ta hadu da bakin ciki da barin ciki, an bayyanci wannan. Yanzu mutanen Fir'auna da nasa ya nasa, ranar damuwa ne gare su, ranar bakin ciki ne. Yanzu mutanen Annabi Musa da nasa ya nasa, ranar farin ciki ne na rangun nan. Ai, an fahimci abin ko? Shi yasa nake gaya muku, ranar Ashura rana ce wanda take haɗa bakin ciki da farin ciki a guri guda, tun asalinta ma haka take. Gashi dai a lokaci guda zamanin Annabi Musa ta haɗa farin ciki da bakin ciki. Bakin ciki ga mutanen maƙiya Allah, farin ciki ga masoya Allah na zamanin Bani Isra'ila. To manzo Allah ya tambaye su, me yasa kuke azumi? Suka ce dan haka. Dan haka sukan yi azuminsu. Idan magariba ta yi, su yi buɗe baki, a yanka dabbobi, a yanka kaji, a yi dana sha, kuma a cika ciki bam, saboda watan ɗaya ake. Kuma har an samu ruwayar da take nuna cewa duk wanda ya ci ya ƙoshi a ranar Ashura shi ne re shekara baya cikin yunwa. Duk wanda ya ci ya ƙoshi a ranar Ashura, to zai shekara Allah bai jarrabe shi da matsalar yunwa. Saboda shi yasa ma malam Bahaushe ya sa mata sallar cikin ciki duk ranar Ashura ake. Idan ka kai azuminka, ka yanka kaji ko ka yanka dabbobi, ka shirya abinci mai kyau, ka cika ƙoshi da kai da iyalinka, a ƙoshi sosai, saboda ranar sallar cika ciki ne, rana ce ta farin ciki. Da Allah, farin cikin nan ne. Me yasa musulmi suke farin ciki ranar Ashura? Suke cin abinci su cika cikinsu, saboda Annabi Musa ya tsira daga Fir'auna, saboda Annabi Musa ya sha ya ci nasara akan Fir'auna, saboda Fir'auna ya halaka daidai ranar. Maƙiyi ne na Allah, maƙiyi ne na manzannin Allah. Don haka suna da hujja su musulmi su nuna farin ciki da wannan ranar. To na ɗaya kenan, kuma su ci abinci su ƙoshi a wannan ranar. Don haka manzon Allah ya ba da dama, yake cewa nanu ahaqqu bi Musa minkum, ko kuma nanu aula bi Musa minkum. Dukkan ruwaya ta tabbatar da wannan. Mu ne muka fi ku cancanta da Annabi Musa, mun fi ku kusa da shi, mun fi ku alaka da shi, mu ne annabawa shi Annabi. Saboda haka mu ne muke kan littafi, ku ba ku kan littafi ma ba kun kauce wa littafi. Mu ne cancanta mai azumin Ashura, ba ku ba. Sai manzon Allah ya ce sabai, kuma ku da wajen Ashura. Ya ce idan mun yi bana domin ranar da ta yi ɗin, Annabi ya ce wanda ya ci abinci daga cikinku ya kama bakinsa don girmama ranar Ashura, wanda kuma bai ci ba to ya wuce da azumi. Idan lokacin magariba ya yi a tare a ƙofar masallacinmu, a yi buɗe baki, a yi dana sha. Idan muka yi azumin nan bana, baɗi kuma zan bambanta kaina da Yahudu, shi ne zan yi azumin ranar Tashu'a, zan yi azumin 9 ga wata, sannan ne 10 ga wata. Bana na yi daidai da su, saboda mun samu feluwa, ba mu gane dalilin yinsu ba sai yau. Baɗi kuma zan ɗau azumina daban na Ashura, kuma zan ɗau azumina daban na Tashu'a. Sai zama musulmi suna da azumi nawa kenan? Tashu'a da Ashura. Su kuma Yahudi suna da nawa? Ashura. Azumin Tashu'a Annabi ne ya tsara mana, ya ce don mu bambanta kanmu da Yahudawa. Azumin Ashura kuma Yahudi ne suka tsara mana, su suka koya wa Annabi ba haka take? Ba ka da wani kokonto kan wannan magana? Idan har kana bibiyan Alkur'ani me yake cewa, za ka samu da Annabi Musa da Annabi Isa da Annabi sauran gaba ɗaya, kowane Annabi almajirin manzon Allah, kowane Annabi ilman wa khalqan, a halitta ma almajiransa ne kafin su zo duniya ma sun san shi. Kamar yadda ya faɗa wa illa kaza Allahu mithaqa nabiyina da ma atainakum min kitabin hikma thumma ja'akum rasul. Ilimi ko Annabi ne nan ba ɗaya. Da Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam, duk wani abin da baka sani ba kai tsaye Allah ta'ala ne ya saukar maka. Waye ke koya wa Annabi ilimi? Allah ne. kuma Allah yana ba wa annabi ilimi ne ko jibrilu bai sani ba haka Allah ya faɗa nazala bihir ruhul amin ala qalbika kaga jibrilu ya shigo wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim kaga jibrilu bai shigo ba me dalilin shigan jibrilu cikin wahayin annabi man kana aduwwan li jibrilu fa innahu nazalahu ala qalbika ai jibrilu ne yahudi suka ce ba sa san sa sun tsane shi su makiyin su ne sai Allah ya ce to tunda shi makiyin su ne man kana aduwwan li jibrilu wanda ya zamo makiyi ga jibrilu fal yamut gaizan ya mutu dan bakin ciki fa innahu nazalahu ala qalbika jibrilu ne ya sako da alqur'ani kaga kenan shigo da jibrilu cikin halkar qur'ani ba bashi da wato dan a kona wasu yahudawan rai ha to wanda ake zo a kona musu rai aka aika jibrilu da wahayi domin Allah ta'ala yana cewa la tuharribi bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana thumma inna alaina bayanahu wanda yake da wannan matsayin aka ga baya buƙatar jibrilu a cikin harkar sa to jibrilu da yasa shigo cikin harkar manzon Allah dan a kona wa yahudawan rai kan kana duwan da jibrilu fa innahu nazalahu ala qalbi shikenan magana ta kare amma yanzu har manzon Allah ya tsallake jibrilu bai karbowa sako daga Allah zuwa ga annabi ya tsallake sauran musulmi ma abokan aiki sahabbai ya koma wajen malaman yahudu yana tambaye su akan ibadar da suke yi kuma gashi wata ibada wata mu'amala fa annabi ba ya tambaye yahudu mu'amala ya kansu ba sa cin naman raƙumi ba sa shan nonon raƙumi sai ce ku me yasa ba ku cin naman raƙumi raƙumi kuma lafiyayyar dabba ce ba ta da illa ba ku shan nonon raƙumi kuma yana magani suka ce ai saboda su addininsu ya hana su cin naman raƙumi addininsu ya hana su shan nonon raƙumi manzon Allah ya ce da gaske suka ce da gaske to ina kuka samu hujja to ka karanta za ka ga annabi Yaqub ai a taura ta kawo ba a cin nonon raƙumi ba a shan naman raƙumi annabi Yaqub ne ya zo da wannan sai Allah ta'ala ya ce kullu ta'am kana hillal li bani isra'il illa ma harrama isra'il ala nafsihi min qabla an tunzala at-taura qul fatu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin suka ce Allah ne ya hana taura sai ya ce annabi Yaqub ne ba ya cin nonon raƙumi naman raƙumi shi ma na taba karanta mana tarihi ko saboda ya yanka dan raƙumi sai dan raƙumin ya jawo a gaban uwarsa sai Allah shi ma ya jarrabe shi dauke mai dan sayi su daga ranar da Allah ya tunatar da shi cewa ka yanka dan raƙumi a gaban uwarsa ta ci ciwo kai ma Allah ya jarrabe ka ci ciwo sai ya ce daga yau na haramta wa kaina cin naman raƙumi ko shan nonansa saboda yayi bakance wa Allah to sai ya ce to kullun ta'ami kana gillal li bani isra'il duk wani abinci ya kasance da halal da ga bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abinda isra'ilu yaqub ya haranta wa kansa min qabla an tanzala at-taura wannan ku tun kafin at-taura kul fatu bit-taura ku zo da at-taura fatuluwa ku karanta ta ku nuna min inda Allah ya haramta muku cin naman raƙumi in kuntum sadiqin tala annabi ya yi ta tasu bai biye ta tasu ba ya kure su ne kuma alqur'anin nan da Allah ya saukar mana a cikin suratul ma'ida Allah ya gaya mana ko me alqur'ani ya ce mun saukar maka da wannan alqur'ani da gaskiya kuma wannan alqur'ani shi yake tabbatar da gaskiyar littattafan Allah a Taurat da Injila da Zabura da sauran littattafai sai ce kuma muhaiminan alayhi shi alqur'ani shine sufabairu na littattafan Allah duk abin da bai Yahuda ya faɗa a littafin sa a Taurat idan babu alqur'ani ƙarya yake duk abin da bai Yahuda ya faɗa a littafin sa a Taurat idan bai daidai da alqur'ani ba ƙarya yake duk abin da banasare ya faɗa a Injila in qur'ani bai zo da maganar ba ƙarya yake duk abin da Injila ta zo da shi a Taurat ta zo da shi qur'ani ya zo da shi kuma qur'ani ya zo musu da ƙarin da babu irin babu shi a cikin nasu an bayyana wannan wanda yake da wannan sai ya tambayi bai Yahuda wanda yayi shahara da ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasalu ahlul kitabi an shay'in kakku ringa tambayan ahlul kitabi komai fa innahum lan yasduqukum wa qad kadzabu ba za su gaya muku gaskiya ba su ƙaryata Allah da manzanninsa suka yi. Ba Yahudan da ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata manzannin Allah, ya ƙibin manzan Allah. Kuma kake tunanin shi ya gaya ma gaskiya? Ni yanzu ba Yahuda zai gaya magana in yadda? To balantana kuma shugaban halitta annabin rahama, sahibul Qur'ani wal wahyi. Shugaban Al-Qur'ani da wahyi. Ba zai karɓi addini ga wajensu ba. Har ma yake mana, idan sun gaya muku magana, kar ku gaskata, kar ku ƙaryata. To me za mu yi sai ce, ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Wa ma unzila ilaikum. Ku ce mun yi imani da Allah, mun yi imani da abin da Allah ya saukar mana, kuma abin da Allah ya saukar a cikin tarukku mun yi imani da shi. Amma kar ku gaskata su, kar ku ƙaryata su. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Wannan shi ne ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Yana cikin suratul Ankabut. Duba ayan nan kowane tafsiri na malamai masu aiki da masu daga kan Imam Al-Qurtubi zuwa Ibn Kathir zuwa duk malamai kaga da me suka fassara wannan ayan. Kakka yadda ka tambayi bai hude sha'anin rayuwa balantana sha'anin addini. Da Allah jama'a yayi daidai manzon Allah ya tambayi bai hude addini ya gaya masa kuma yayi ai ko lamarin rayuwa ba zai gaya bai hude ba zai gaya annabi. Falantana lamarin addini. Amma duk da haka dai mu ɗauka cewa ya inganta domin hadisin Abu Hari yake. Yana cikin Muslim. Ingantattu ne. Imam Nisa'i ma ya kara ya shiga yi ma ya ce ya inganta. To mu ɗauka haka ne. Da haka da ni da kai da ke da ku in muka yi azumin Ashura mun raya sunna ne ta murnar samuwar cin nasarar annabi Musa alaihi salatu wassalam. An fahimci wannan? Idan muka yi azumin tasu'a muka haɗa biyu mun raya sunnar annabi cewa zan bambanta kaina da su ta hanyar yin azumin tasu'a da kuma Ashura. To kun ga wanda suke yin azumi suna farin ciki ranar Ashura, suna sallar cika ciki, suna da hujja ko ba su da ita? Suna da hujja. Amma dai ga wata sarƙaƙiya da hujja take da shi. Tana da yin sarƙaƙiya domin idan ka yarda hujja ce to fa ka yarda eh annabi yana karɓan umarni ko koyon addini daga wasu mutane wanda ba Allah ta'ala ba. Shine matsalar hujja. Dole ka yarda da wannan. Idan kuma baka yarda hujja ba ce sai ka jefa da hadisin ka bar shi ba sai ka zagi Buhari ko Muslim ba. Ba sai ka zagi Nasa'i ba. Ba za ka yi aiki da shi ba. Idan baka aiki da hadisin to kuma duk wanda yake da cikakken tunani ko ilimi ba zai saka a cikin lissafin abokan gaba. Za ka zamo mutum ne mai aiki da hankali da hujja. Addini yana buƙatar abubuwa guda biyu. Ilimi, hankali. Idan an zo da ilimi to sai a bashi hankali su daidaita. Idan an zo da hankali sai a kawo ilimi su daidaita. Dusan da ɗaya ya fice to ɗayan ma ba zai yi amfani ba. Ni na fahimci wannan Al-Qur'ani ya tabbatar mana da cewa Allah ta'ala shi yake wa annabi wahayi. Haka ne? Kuma daga Allah yake karɓan ilimi. Haka ne? Sayyidina Abubakar Siddiq ya mata tambaya. Radiyallahu anhu yace ya Rasulullahi wa hadha al-ilm wal adab aina wajadtahu? Wannan ilimin naka da kuma adab shine sanin ya kamata da mu'amalar rayuwa a ina ka koya tare muka tashi da kai? Sai yace masa ni addabani rabbi fa ahsana ta'dili. Ubangiji na ne malami na fani. Duk abin da kaga na sani shi ya sanar da wa fa kuma shine mai ladabtar da ni mai koyar da ni lamuran rayuwa. Fa ahsana ta'dili ya kyautata min wannan koyo. To daga nan zaka ga babu wata mu'amala ta rayuwa da wani dan adam zai koya a annabi. Shugaban mu'amala na duniya ce. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Babu wani ilimi ladunni da wani dan adam zai koya wa annabi. Domin me wa allamaka ma lam takun ta'lam. Duk wani ilimi an sanar da kai. Saboda haka shi baya da buƙatar Abubakar ba. Balantana Umar, balantana Usman, balantana Aliyu da sa'iru sahabati su suke da buƙatar sa. Ina fatan haka ne. Da Allah kar ka wani yaje ce na zage su. Bai mana na taba yin hudu ba nan wani yaje ce na zage su. kuma wanda yazo zai kalubalance ni na tura masa da yaje yi da kansa yaje samu wanda ya faɗa masa yace to kai tsakanin mu da kai mu ma kanmu Allah isa ba shi ba da Allah jama'a annabi akwai a ilimi yana da bukatar sahabbai waye yake mutu su sahabbai da suke da bukatar annabi haka ne ko sai suka ci sa'a kuma suka samu annabi shine malamin su amma annabi to waye yake bukata a ilimi Allah waye yake bukata a tarbiya Allah shi yasa da Allah ya tashi nuna mu'jiza tasa sai ta koshi yazo duniya babansa ya riga shi kafin yazo duniya ba haifinsa ya bar duniya balantan ka ce mahaifinsa ne zai koya bar tarbiya kafin ya tashi ma ya fara karban tarbiya mahaifiyarsa ta bar duniya sai aka bar shi a hannun zati tabaraka wa ta'ala shine Allahu ubangiji da ya tarbiyantar da manzon Allah kai tsaye kuma haka shine malaminsa summa inna alaina bayanu inna alaina jam'ahu wa qur'anahu da qur'aninka da ilimi mu yana kan ba wani bane zai koya maka ni ne zan koya maka to wanda yake da wannan malami zati ta'ala ba shi da bukatar fa ya tambayi wani bai hude koya masa addini karka lura da girman Bukhari da Muslim din ka lura da girman annabi za ku fahimci ba ne koyar da annabi kowaye ƙarya yake duba ilimi annabi ya fi shi banda Allah ta'ala ba mai koyawa annabi ne ko mala'ika Jibril baya koyawa annabi ne malamin sa manzon Allah ne to wannan shine abu na farko kun ga ranan Ashura kenan a wannan babu wata matsala ta nakadi a wannan hadisi wata mushkila shine annabi shekara sa 10 Madina amma yace in Allah ya kai libbadi zan yi azumin tasuwa da Ashura sai bai kai badin ba a ke shekararsa tara a Madina bai ma tambayi Yahudu me yasa suke azumin ba duk a shekara tara nan bayin Ashura sai bana ne ya tambaye su da suka gaya marta ya ce baɗi zan yi sai zama baɗin bai yi ba baɗin bai same ta ba Allah ta'ala bai kai rayuwarsa baɗin ba kun ga wata mushkilar kenan to mu aje wannan za mu shiga wani babu abin da yasa an ce muku ranar Ashura tara kunshe da bakin ciki duk wata falalarsa da farin cikin Ashura abu ne wanda ya fara daga kan annabi abin da ya yi baya ita kuma bakin cikinta ya fara daga kan manzon Allah abin da ya gaba wata rana hadisi ya zo a cikin sunanul baihaqi ko kuma dalailul nubuwa da Abu Nuwayi daga Ummu Salama radiyallahu anha ta ce wani bako ya zo wajen annabi sai ya shigo falon manzon Allah shi falon dama akwai kofa ta waje wanda take gefen masallaci akwai kofa kuma ta ciki wanda kofar ita kuma cikin gida take gani idan yana falon nan nasa wani lokaci iyalai da baki mata idan sun zo fatawa ko neman wani abu sukan shigo ta wannan kofa ta cikin gida ne su kuma maza idan suka zo sukan shigo ta kofar waje to da mala'ikan ya zo ta kofar waje sai manzo Allah ya sa rigaji a waje ya ce karka bar kowa ya shigo namiji kenan sai ta Ummu Salama mace a kofar cikin gida sai ce ke kuma ki zauna a nan don Allah matarsa ce Ummu Salama ce ki zauna a nan kar ki bari wani ya shigo to Ummu Salama ya zauna a kofar daki idan mace ta zo Rasulullahi ba sai ta ce a yana ganawa yana da baki sai ta koma wannan ta zo manzon Allah fa yana ganawa sai ga Husaini ya taho ji kamar dan Allah yana tahowa sai Ummu Salama ta ce Husaini zo sai zo sai ta rike shi ina za ka je ta ce gun babanmu zan je sai ya ce ta ce masa to kaɗan tsaya yana da baƙo ta ce ai ni ne zan je gurinsa ta ce kar ka je fa ya haka zai kwace ta rike shi ta ga zai fashe da kuka ya ta take shi dama annabi ya ce kar ku dinga sa yaran nan kuka da ta take shi sai ta sa kafa sai zo sai tsallake kafarta sai ya wuce yana shiga yana zuwa ya samu manzon Allah da mala'ika da wannan baƙo sai faɗa kan cinjar annabi annabi sai ya kama shi sai ya rungume shi sai ya kautsi jikinsa take mala'ika ne wannan baƙon mala'ika ne ya zo tattaunawa da manzon Allah sai ce ya rasulullahi wannan ɗan naka kana son sa sai ce ina son sa wallahi sai ce inna ummataka sataqatuluhu amma al'ummarka ne za su kashe shi ba ya ce haka ya ce tabbas idan ka yarda kuma ka yarda kamin izini debo ma kasar da za a kashe shi a kanta yace debo mu malaika da ya kada kawai debo kasar shi miko manzo Allah annabi sai ya karbi kasar nan sai ya rike ta hannunsa har suka gama mu'amala da malaika da manzo Allah sai malaika ya fita manzo Allah ya kama wannan Husaini sai ya cikin gidan shi hankalinsa tashe idanuwansa sun yi jaja wur yana hawaye sai Ummu Salama ta tashi tace dan Allah Rasulullah kai hakuri wallahi yaron nan karfi na yi kai kuma ka ce kar mu bari ransa ya bace akan mu kai mu sashi kuka kuma da haka zai yi kuka ita zatanta annabi ya bata rai ne saboda ta bar Husaini ya shiga shi kuma manzo Allah hankalinsa ya tashi ne saboda wannan labari na malaika sai ce ke karki da mu sai ce ga mata inna ummati sayaqtuluna hadha ko kuma inna ummati sataqtuluna hadha al'umma ta za su kashe wannan yaron sai bi ka mata wannan kasa ta fanin sai ce caje wannan kasar ba mamaki ke ne san kwana har lokacin da za ka kashe shi na san dai a gaba na ba za ka kashe shi amma duran da cika ga wannan kasa ta zama jini ki she da ranar duk inda Husaini yake a duniya an kashe shi kike ne yale sai ta dafa kwalba sai ta dura wannan kasa a ciki da ta dura wannan kasa sai ta aje tana aje da kwalbanta wannan labarin bata gaya kowa ba duniya sai da ta tabbatar da annabi da kansa ya gaya mutane sannan ita ma ta fada wuce manzo Allah yana fita ya samu sahabbai hankalinsa tashe suka ce ya rasulullahi hankalinka ya tashi me faru sai ce da Husaini hannunsa sai ce inna ummati sataqtuluna ibni hadha al'umma ta za su kashe wannan dan dawa suka ce akan me yace to koma akan me na san bai yi laifin da ya cancanci a kashe shi ba da ta kashe shi sai sahabbai suka ce ya rasulullahi kuma su musulmi ne sai ce wa ma'amma muslimun yarjuna shafa'i tare da su musulmi ne kuma suna so ba in cince su ran tashin alkiyama za su kashe shi kuma za su yi murnar kashe shi kuma su ce sun yi jihadi sun samu nasara sun samu addini kuma za su zo lafira suna so in cece su ran tashin alkiyama annabi ne ya faɗi wannan ba zan tsawaita wannan maganar ba ya faɗa guri ɗaya ya faɗa biyu ya faɗa uku manzo Allah da kansa ya yi zaman makoki ya yi kuka kafin imamu Husaini ya bar duniya kafin annabi ya bar duniya ya yi zaman makokinsa ya tabbata a ruwaya wanda Ibn Jarir Tabari ya kawo a cikin littafinsa Tarikhul Kabir ya ce annabi sai da ya kwana goma yana zaman damuwa ana ganin bakin ciki a fuskarsa ya daina sa wani rawani farin rawani da yake daurawa da kore da yake daurawa da wani yanayi da yake daurawa ya daina dauna wani rawani annabi ya koma sa bakin rawani sai da kon goma yana inji Ibn Jarir Tabar yana nuna damuwarsa kullun a cikin kuka yake saboda yana kuma jaddada wa sahabbai kar ku yadda wannan kisan ya zama kuna cikin sa yana musu kashedi kar su shiga ciki kuma duk wanda hakan ta faru yana da rai da ya taimaka masa a lokacin da ake kokarin kashe shi ga jin tawaga masu taimakon sa amma kar kai duka taimaka a kashe shi to haka sai Sayyidina Husaini ya rayu a gargashin wannan har annabi ya wafati Abubakar Siddiqi ya wuce lafa ya wuce ba ai abin ba Umar yazo ya wuce ba ai abin ba Usman yazo ya wuce ba ai abin ba Sayyidina Ali da yazo ya wuce duba ai abin ba Sayyidina Hassan shi ma yazo ya wuce ba ai abin ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da ya tabbata daga Muslim yana cewa shekarar da za a yi fitinar da ba ta bagarinta a duniya ba ita ce sanata 60 shekara ta 60 bayan hijira sai za Abu Huraira a cikin addu'o'insa ko sallah sai ya ce Allahumma la tadrukni sanata 60 Allah karkasa rayuwata ta kai shekara ta 60 to a shekara ta 60 bayan hijira Muawiya ya rasu sai aka ba wa Yazid ɗansa bai'a da matsayin khilafar musulunci wanda yana da tabbace ba mutumin kirki ba ba shi da alaka da kirki sanda aka ba wa Yazid khilafa Sayyidina Hassan dan Aliyu yana da rai ji danna na Fatima yana da rai yana da shekaru sama da 50 a duniya aka dauki dan shekara 30 da wani abu dan matsiyata aka dora shi a khilafar munbarin annabi aka bar Sayyidina Hassan bayan Sayyidina Hassan shine ya gaji baban sa Ali bin Abi Talib za a yi rijima tsakanin kabilu guda biyu na Bani Umayya da musulmi sayyidina Hassan ya zare jikinsa daga khalifanci saboda tabbatar da mu'jizar annabi annabi yana munbari ranar juma'a Hassan ya shigo masallaci sai yake cewa ku buda mar da ido ta kofar ta shigo sai da Hassan ya zo har gindin munbari annabi ya dauke shi a hannu sai ta yi inna ibni hadha sayyidu kun ga wannan dan nawa jagora ne shugaba ne Allah zai sulhunta al'umma guda biyu waɗanda za su kashe junansu Allah zai sulhunta su albarkacinsa shi yasa da ya ga ra'ayi yaki a dalilin khilafarsa sai ya sauka daga kalibancin sai ya sauka yanzu Hassan yana da rai Muawiya ya karɓa yayi ya gama sai ba kun kaga musulunci da ai sai a dawo da Hassan ko shine dan annabi kuma shine Allah manzon Allah ya bada ishara zai sulhunta al'umma sai aka dore yanzu sai mutanen duniya musamman Madinatul Munawwara garin manzon Allah suka ce wallahi ba za su yarda da jagoranci yanzu da musulunci ba suka fita gurin da ake ce mai harra suka dine suka ce wallahi ba su mai bai'a ba kuma ba ta karkashin jagorancin addini na yanzu mutanen Madina Yazid ya ji labari ya aiko rinduna suka kashe su sahabbai 300 suka yi wa mata 1,000 sahabban annabi 300 aka kashe ranar kuma Yazid ne yasa Imam Shafi'i ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa Tarikhul Khulafa har karkashin wannan ma ya kawo wani hadisi yace annabi ko yace mana khafa ahlul madina wanda ya tsorata mutanen madina ko ya firgita su Allah ya tsine masa ba kashewa ba tsoratarwa kuma abin mamaki haka Yazid yayi ya tsoratar da mutanen madina ya kashe su sayyidina Husaini Yazid yana khalifanci bayan Imam Al-Hasan ya mutu wanda Hassan guba aka bashi yayi aman kayan cikin sa guba da hancinsa ya datse ya amayar da su lokacin da ya fara aman kayan cikin sa sai dan uwansa Husaini ya ce masa yaya ce wannan abin guba ne ka gaya mun wanda kake zargi dau mataki a kansa sai ya ce idan wanda nake zargi shi ya mun Allah ya fi kai ya dauka mataki idan kuma ba shi bane kar mu kama wani da laifin da ba shi ba ka bari kawai ni dai ina roƙonka in na mutu a taimake ni a sa ni a kusa da manzon Allah inda kabarin annabi yake ni ma a kai ni gurin bayan ya mutu wanda aka sa gwamna a Madina yace ba za a binne shi a kusa da manzon Allah ba saboda haka suka tashi kaman za a yi yaki abinda ya haka ya lalace to jama'a musulmi wato Imam Husaini bayan an yi wannan sai ya ce shi ba zai zauna garin ba ma ya kaura fitina ta yi yawa sai ya koma Makka a Makka sai aka dinga aiko sakonni daga mutanen Iraki da Kufa da Yemen da Inani suna aiko mai wasiƙa me yasa zai bar musulmi su zama karatu da haka a ƙarƙashin jagorancin ga su yabo Kufa za su mai baya ya tashi ya tafi Kufa a can dai unguwa musulmi aka kashe shi an kashe shi a Karbala gurin da ake ce mai Karbala daman sayyidina Ali ya taba gaya wa sahabbansa ya je gurin sai ya ce wannan kasar me sunanta suka ce Karbala sai ce ardu karbin wa bala'i Karbala yace to kasar bakin ciki da bala'i kenan sai yake cewa kuda mahadur halihi kun ga nan anan za su sauke kayan su ko hunaka maqatalur rijalihi can kuma za a kashe mazajin su suka ce su waye za a kashe yace fitiyatun wa abna'un min ali muhammadin yuqtaluna bi hadhihi al-ard samari da ƴan mata da ƴaƴa na iyalan gidan Muhammadu anan za a kashe su jan kare da su anan sayyidina Ali ya ga musu shi yasa da Imam Husaini ya tafi aka kewaye shi da rundunar yaki sai ya tambaye su nan ina ne aka ce Karbala sai ya ce mahaddu rihahina to anan ne yace kowa ya sauke kayansa anan za mu mutu ana aka kashe shi Jafar Sadiq yace an samu sara na takobi a jikin Husaini 63 suka na mashi 36 mutum da Iraq kuma duk wani wane da mata da maza na ƴaƴan ma'aiki jikokinsa wanda suka shafi Aqilu Jafaru da bangaren Imam Hassan da Husaini duk ranar aka kashe su kuma aka yi murna ana cewa an ci nasara musulunci ya ci nasara to ita ce ranar ƙarshe ba hanya ce guda biyu ga hanya ɗaya dodar an mata kwalta an mata laylon in ka tashi za ta kai ka Kano ga wata hanya kuma an shafa mata bakin fenti an mata kaya an sa yan fashi da makami in ta tashi za ta kai ka kuro wannan hanyar ta yi kudu wannan hanyar ta yi arewa kowace Kano za ta yi zai yi ba zai yi ba saboda haka sai ake so yanzu mu mu cika cikin mu da tuwo ranan Ashura mu ci naman kaji mu murda saboda nan Musa ya tsira daga hannun Fir'auna kuma yau ga annabi yayi kwana 10 yana kuka yana garanta al'ummarsa cewa za a kashe mai dansa mu bar kukan nan da annabi mu rugumi wancan farin cikin na Yahudawa saboda mu ma hukata ne ka sa bakar riga kar ka sa ka sa farin riga kar ka sa kai kuka kar kai kuka amma ka sani dai wannan rana ta Ashura ran aka kashe Imam Hussein shi ne period kuma kisan gilla ba shi kadai ba shi ne sunansa babba amma duk wani dangin annabi ranar ya mutu duk wani dangin annabi banda mata tsarari da aka bari su Zainab sai Ali ibn al-Husayn wani dan yaro dan sayyidina Husayn wanda ana ganin ba zai rayu ba ko an bar shi ba sai suka kyale shi kuma Allah sai ya dingata da zuriyar manzon Allah ta cikin tsazansa banda shi ba wanda ya tsira wannan karatu al-tatafamu na sunna yake karshe da al-Imam Suyuti a tarikhul khulafa sai ya ce abin da ya faru ba zan ya faɗa ba zuciyata ba za ta iya karantowa ba kalma ta ƙarshe da ya faɗa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma an tabbatar da ruwaya ta ce ran tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama nana Fatima za ta fito lokacin da aka tsattsaya ana za a yi hisabi za ta taho da rigar da Imam Husaini ya sa ranar aka kashe shi za ta sanya riga a jikinta da jini za ta kowa ya rinsa kansa za ta zo ta rike al'arshi ta ce ya ubangiji mai girma kai yi shari'a tsakanina da waɗanda suka kashe mu ɗana kai shari'a za ta ce kuma ya ubangiji mai girma ina roƙonka duk wanda ya taya ni bakin cikin mutuwar ɗana ka bani dama in cece shi ya shiga aljanna an koya mana mai farin ciki mu ci abinci mu koshi ranar da aka kashe su ga ƙoramar Furatu wannan ƙorama ta Iraq har yanzu tana nan ga su ga ita tana kallon su in kishirwa tana kashe ƴaƴan annabi da jikokinsa aka hana su wanda yake na ƙarshe da aka kashe shine Abdullah ibn Husayn shine wanda suke ta Abdullah ar-Razim kishirwa tana wani ya zaga ya je ɗebo ruwa a ƙoramar Furatu ya zo za a dura wa yaron ruwa suka harbo kibiya har cikin bakin wannan yaron aka zubar da ruwa kuma wani ya tashi ya ce ya ku Husaini da jama'arsa wallahi dugo ɗaya na wannan ruwan ƙoramar ya fi ƙarfinku ba za ku sha ba Husaini ya ce jama'a ku saurara wannan ruwa fa karnuka da awaki da tumaki da dabbobin jeji ma sha suke amma kuna musulmi ku hana jikokin annabi sha daidai ne suka ce ba za ka sha ba haka kishirwa ta kashe su waɗanda aka kashe su da mashi da takubba sun mutu wanda yunwa da kishirwa ta kashe sun mutu kuma daidai ranar ake so kowa ya cika cikinsa wata irin hauka ce wannan annabin ne za a yi waka annabi ba ake cewa yanzu ko wani a cikinmu aka yi wannan kisa gilla ma tare mai farin ciki rana har bai kamata ba yi annabi ba da gaske ne ba wanda ya rawaici wancan karatun na cewa ranar farin ciki ne ahlus sunna ne su ne suka rauci wannan karatun da cewa ranar bakin ciki rana ce ta damuwa shi yasa na yi adalci na kawo dalilan farin ciki na kawo dalilan bakin ciki ni dai ba na farin ciki wallahi ni wallahi bakin ciki nake tun kuma za ku bakin ciki to ku taya manzon Allah ba ni kuka taya mu taya annabi kuka mu taya shi bakin ciki mu yi masa jaje na mugun abin da ya faru wannan ranar ba annabi ba har Allah ta'ala za mu rubuta shi mai ruwaya Ibn Jarir ya ce ranar sai aka ga jimare ya sauko daga sama gari ya waye bayan an gama kashe-kashe wani wanda da shi cikin makasan yana bacci sai ga jimare ga annabawa sun saukar da manzon Allah da annabi Adamu da duk annabawa annabi ya nuna gawawwaki da kawunan ƴaƴansa sai ya ce ku shaida waɗannan ƴaƴana ne kuma ga wanda suka kashe ku shaida ni ne zan shara da su ku ne shiruna sannan suka dai suka tafi kuma kai ka farin ciki to Allah ya kaɗare mu Allah ka kiyaye mu kuma muna taya manzon Allah ya ce kuma wallahi ba ranar farin ciki bace annabi Musa ya tsira kan amma annabi Muhammad yayi kuka shikenan ku dauki daya a cikin biyu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.